This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da mita 24 kai tsaya Jamhuriyar Niger ana iya jin wannan shiri ta gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da muryar Arewa da Alol da kuma Niyyar dukkan su fa a zangon FM. A yanar internet ma kuna iya jin mu a duk lokacin da ake bukata a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a masu aron mu assalamu alaikum, yanzu ma tare da sauran abokan aiki sahabu Imam Aliyu ne ke fatan an wuni lafiya.
Bring you greetings from President Obama and the U.S. mission in Nigeria. It's almost like the African Union meeting in Nigeria.
Karamar jakadar Amurka a Nigeria kenan ke mika sakon fatan alheri daga shugaban Amurka Barack Obama ga daruruwan matasa daga nahiyar Afirka da suka halarci wani taro.
Za mu kawo muku wannan rahoto bayan labaran duniya. Yau ne ranar nazari ko lura da yawan jama'a a duniya. Muna kuma da rahoto. Ibrahim Kalma sai Garba zai gabatar da shirin mu tattauna. Za mu kuma kawo muku tasirin azumi.
Assalamu alaikum sauraro ga labarin na karantawa Jummai Ali. Yau Asabar wani mai harin kunar bakin wake ya kai hari wata kasuwa a Injamina babban birnin kasar Chadi ya kashe mutane 10. Kamfanin dillancin labarun Faransa ya bada labarin cewa mai harin kunar bakin waken ya yi shigar burtu ya sanya hijabi kamar mace. Wannan al'amari ya faru ne sa'o'i bayan da aka kashe mutane 10 a arewa maso gabashin Najeriya. Lokacin da ƴan Boko Haram suka kai hari wani ƙauye suka kuma mame wata babbar hanya a yankin. Nan da nan babu wata ƙungiya da ta yi ƙirarin kai harin na ƙasar Chadi da ya raunana mutane da dama. To amma duk da haka hukumomi suna tsammanin ƙungiyar Boko Haram ce ta kai harin wadda take ta kai hare-hare a Najeriya. Mai magana da yawun ƴan sandan Chadi Paul Manga ya ce mutane 15 aka kashe ciki har da mai harin ƙunar baƙin waken. Kasar Chadi tana taka muhimmiyar rawa a yunkurin fafata da ƴan ƙungiyar Boko Haram. Ta wani gefen kuma da sanyi safiyar yau Asabar wani mai harin ƙunar baƙin wake cikin adaidaita sahu da ke gudu kusa da ofishin jami'an tsaro a Maiduguri, motar ta yi bindiga ta kashe dukkan fasinjoji guda 4 da ke cikin adaidaita sahun. Wannan harin na nuni da irin barazanar da ƴan ƙungiyar Boko Haram ke jawowa Najeriya. Duk da ikirarin da rundunar soja ta yi cewa ana samun nasarar yaƙi da ƴan Boko Haram ɗin. An ɗage yin zaben shugaban ƙasa a Burundi da kusan mako guda bayan da jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyar ƙasashen Afirka suka yi kashedin cewa yin zaben na iya haddasa tarzoma a ƙasar da tuni ake zaman ɗarɗar. Wata doka da shugaba Pierre Nkurunziza ya rattaba wa hannu a yau Asabar ta canja lokacin zaben daga ranar 15 ga wannan wata na Yuli zuwa ranar 21 idan Allah ya kai mu. A halin da ake ciki, sojojin gwamnati sun yi arangama da wasu 'yan bindiga a wani yanki da ke kan iyakar ƙasar da Rwanda. Gwamnan lardin Kayazanga ya ce 'yan bindigan sun tsallaka ne daga Rwanda, zargin da ba a tabbatar da sahihancinsa ba. To amma kuma al'amarin na iya haddasa tsoron cewa rikicin zai bazu. Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ministocin harkokin wajen ƙasashen da ke amfani da takardun kuɗin euro yau Asabar suke yin wani taro domin nazarin sauye-sauyen shirin harkokin tattalin arziki na baya-bayan nan da ƙasar Girka ta gabatar da nufin samun bashin ceton tattalin arzikin ƙasar daga ƙungiyar ƙasashen Turai. Babu tabbacin cewa ƙungiyar ƙasashen Turai za ta yi na'am da wannan shirin. Da sanyin safiyar yau Asabar, Majalisar Dokokin Ƙasar Girka ta yi na'am da sabbin shawarwarin da gwamnatin ƙasar ta gabatar. Wakilan majalisar sun yi wani taron da ya ratsa har zuwa bayan tsakar daren jiya Juma'a bayan da Prime Minister ƙasar ya roƙe su. Ƙasar Girka tana buƙatar ƙungiyar ƙasashen Turai ta bata bashin dala biliyan 60 cikin shekaru 3. Gobe Lahadi idan Allah ya kai mu, dukkan shugabannin kungiyar kasashen Turai 28 za su yi wani taron gaggawa domin yanke shawara akan ko za su amince da shawarar da kasar Girkan ta gabatar ko kuma a'a. Yau Asabar ne kuma sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry yake ganawa da takuran aikinsa na kasar Iran Mohammed Javad Zarif a Austria a wani zagaye na shawarwarin baya-bayan nan akan kokarin kulle yarjejeniyar nuclear tsakanin Iran da giggan kasashen duniya. Jiya Juma'a wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce an faɗaɗa lokacin kulle yarjejeniyar wucin gadi zuwa jibin Litinin domin baiwa mashawarta a birnin Vienna ƙarin lokacin tattaunawa akan kokarin cimma yarjejeniyar. Haka kuma a jiya Juma'a sakataren harkokin wajen Amurka ya ce ana samun ci gaba.
Labaran duniya kenan a gamaji daga nan sashin Hausa na murar Amurka a nan Washington DC. Tuma dalla shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kira ga matasa su kasance masu riƙon amana da gaskiya muddin suna son ganin kasuwancinsu da ayyuka da suka sa a gaba sun bunƙasa. Shugaban wadda mataimakinsa Farfesa Yemi Osinbajo ya wakilta a bikin rufe taron ƙolin matasa daga ƙasashen Afirka 51 da jihohin Najeriya 36 suka yi a Ota cikin jihar Ogun ya ce gwamnatinsa tana ƙoƙarinta ta fuskar tsaro. Ga Babangida Jibrin da rahoto.
I bring you greetings from President Obama and the U.S. mission in Nigeria. It's almost like the African Union meeting in Nigeria.
Karamar jakadar Amurka a Nigeria kenan ke mika sakon fatan alheri daga shugaban Amurka Barack Obama ga ɗaruruwan matasa daga nahiyar Afirka da suka halarci wani taro na bunƙasa hazaƙan matasan domin kafa masana'antu masu zaman kansu a nahiyar. Fatan wannan taron bita da gidauniyar Tony Elumelu ta shirya wa matasan kimanin 1,000 daga ƙasashen Afirka 51 shine taimaka musu kafa masana'antu da za su samar da aikin yi miliyan 10 shekaru 10 masu zuwa a nahiyar Afirka. A jawabin sa wajen wannan taro shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wanda mataimakinsa Farfesa Osinbajo ya wakilta ya jaddada kokarin da gwamnatin kasar ke yi ne wajen samar da tsaro domin baiwa al'ummar kasa da kuma masu saka jari daga kasashen waje zuwa cikin Najeriya domin saka jari, abinda kuma zai kai ga kafa masana'antu domin samar da aikin yi ga 'yan ƙasan da kuma 'yan nahiyar Afirka baki daya.
The core of enduring success is integrity, and I emphasize consistency in honest and trustworthy behavior.
Yace ina fatan matasa za su kasance masu riƙon amana da kaucewa cin hanci da rashawa da biyan bashi cikin lokaci da biyan haraji, domin kuwa wayannan su ne ginshiƙai masu ɗorewa. Shi ma a ɓangaren sa shugaban gidauniyar Tony Elumelu, wato Mr. Tony Elumelu, ya buƙaci matasan Afirka ne da su ƙara azama wajen kishin ƙasa da kuma gina nahiyar da suka gada.
I believe that these entrepreneurs will do a lot in helping to develop our continent.
Kuma abin da kake gani yanzu matakin farko ne na samar da wani hanyar ciyar da Afirka gaba wajen horar da ɗaruruwan matasa malarta daga ƙasashen nahiyar Afirka da kuma cikin gida Najeriya ne dai suka halarci wannan taro. Gama abinda ɗaya daga cikinsu daga jihar Kaduna ke cewa
sunana Chibike Njokun, wannan project zai sa entrepreneurs a Afirka su gina business ninsu.
Babangida Jibrin, murar Amurka daga Lagos a Najeriya.
Yau 11 ga watan 7 rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware duk shekara domin nazari da mai da hankali kan yawan jama'a musamman 'yan gudun hijira. Ga Hassan Umaru Tambuwal ɗauki da cigaban rahoton.
Ranar ta 11 ga watan Juli ta zo ne daidai lokacin da wasu hukumomi biyu, wato National Emergency Management Agency da International Organization of Migration a turance, bakunan su na zama ɗaya cewa 15 ga watan Afrilu na shekarar 2015 mutane miliyan 1,491,600 suka bar gidajensu a sashen arewa maso gabashin Najeriya a sakamakon aikace-aikacen ƙungiyar Boko Haram. Haka zalika wasu mutane 160 77 da 789 sun fantsama zuwa makwabtan kasashen Kamaru, Chadi da Niger don neman mafaka. Daraktan hukumar da ke kula da yawan jama'a, Population Commission a jihar Osun, Dr. Mike Shagundukpo, ya yi ƙarin haske a game da 'yan gudun hijirar.
These people are part of us and everybody comes in any development process. So we can't plan without carrying these people along.
Dr. Mike Shagundukpo ya ce waɗannan mutanenmu ne, kuma kowane mutum na iya bullo da wata hanyar taimaka musu. Hassan Umaru Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Agogonmu na cewa karfe 5 saura minti 20 ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a wannan sabon shirin na mu tattauna. Da fatan masu azumi a yin sharuwa lafiya. Ga sharar fagen shirin daga gogon naku El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shudewa.
Biyo bayan tashin bama bamai a Borno, Yobe, Kano da Zaria da yi sanadiyar mutuwar mutane da dama, shugaba Buhari ya nana ta ɗaukar matakin magance ta'addanci a Najeriya, inda har yabawa 'yan gwagwarmayar ƙwato matan ciba ƙwarin gwiwa samun matan. EFCC na garkuwa da tsohon gwamna Nyako kan tumar sace naira biliyan 40. Kano kuwa babbar kotun tarayya ta yanke hukuncin adana tsohon gwamna Sule Lamido har watan Satumba don ci gaba da shari'a kan zargin almudahana. Nyako ya yi mamakin tuhumar da ake yi masa.
An ce an saci wajen biliyan 20 a shekara, wato ba mu biya albashi Adamawa ba, ba mu da wani aiki. Kudin mu yana zuwa wajen sata ne.
Allah ya wa shahararren malami Islama Dr. Aminuddin Rasuwa a Saudiya. Ga tuna baya na nasihar marigayin.
Kirista ya yi kirista, musulmi addinin musulunci. Babu tilastawa. Allah ya ce lakum dinukum waliya din. Ni ina da addini na kuma kuna da naku. Saboda haka an samu zaman lafiya.
Shugaba Buhari ya amince da raba kusan naira biliyan 400 don ba wa jihohi damar biyan albashi. Canjin jam'iyyarsa ko ya nemi sulhu ta dambarwar mulkin majalisa da gargadin kar 'yan APC su muzanta nasararsu ta zabe. Haka kuram. Nasiru da Maili Kayamurar Amurka daga Abuja, Najeriya.
The Voice of America. To yanzu zamu kada zauren mu na tattaunawa. Kamar yadda aka sani dai, zauren na kanan dabo, inda wakilin mu Mahmud Ibrahim Kwari ke jagorantar wata tattaunawa kan sha'anin tsaro da zaman lafiya da kuma rawar da ya kamata kowa ya taka. Yau Mahmud zai dora ne daga inda yake komawa ga barista Kuwaila Ibrahim.
To kenan gaskiya ne, kenan misali irin waɗannan abubuwan suna taimakawa wajen rura wutar tarzoma a ƙasa, misali ko aikata manyan laifuka.
Akwai a gaskiya irin wannan abubuwan, kamar mu da muke zuwa kotuna, kar ma ƙananan kotuna su ji labari, saboda sai in ka je ƙaramar kotu a nan za ka ga inda ake yin abu, inda ake siyasa, inda ake shari'a tsantsatta, wani abun ma in ya faru ka ga wannan mutane ne kuwa, wannan a wani duniya suke. Ka gani? Saboda zaka ga ƙananan kotunan ne, zaka ga akwai, zaka ga ƙananan laifukan da zaka ga laifi ne kana ganin shi bai kai ya kaba, wani yana nan ya ci biliyan kaza, an biya shi, an ba ya bada tarar 500,000 yayi gaba. Wannan kuma mutum ne ma wanda zaka gani ba ma shi ma da halin ma da zai je ya ciyar da kanshi, amma an bashi tarar 10,000. Wannan 10,000 ita fi 500,000 din nan a wurin sa. Ko kuma sannan ka ji a ce a wannan aito wannan a bashi tara kuma sannan da zaman gidan yari. To irin waɗannan gaskiya abubuwan akwai su a cikin dokokinmu, da kuma mu kanmu ya kamata masana shari'a a zauna a duba irin waɗannan dokokin, a ga me za a toshe, me za a gyara. Kuma gaskiya ni irin wannan abu ma ni shine babban abin da yake kawo tarzoma a ƙasa. Saboda zaka ga duk yawanci irin waɗannan masu ta'addanci, idan kuka zuba kuka dube su tsantsa, in ka duba zaka ga tsantsar talauci da jahilci. Su waɗanda suke suna ganin su kamar su ne shugabannin su, sun dauke su sun cire su daga cikin wani kangi. Saboda haka kaga ba yanda za a yi a ce an cire gwamnati dai ita ce dai da mai, ita ce dama mai ruwa da tsaki. Magana security ita ce mai ruwa da tsaki, kuma magana security ba za a yi magana security ba tare da an samarwa da mutane abin yi ba. Su kansu waɗannan 'yan tada ƙaya bayan 'yan balli, in suna da abin yi, suna da yanda za su yi, ba za su yi ba.
Malam Muhammad Mustafa, kuna sha'anin ƙungiyoyin nan masu zaman kansu, musamman rajina a kafa salon demokaradiyya. Demokaradiyya nan a duniya kawai an ce ita ce salon mulki da ya fi kowanne a wannan zamani. Demokaradiyya nan
zaka ga ta ta'allaka ne yawancin idan ka je rumfunan zabe musamman mu a nan Najeriya kashi 70 zuwa 75 nan waɗanda suka yi jerin gwano za su dangwale ƙwari'a matasa ne kuma matasan nan zaka ga kuma kashi 80 din su ba su da aiki ne wai ga matasa suna aiki dan a haifar da shugabanci wanda zai biya musu bukatun su amma baya haifar musu din ku da kuke rajin aka fada demokradiyya nan kuna ganin wai wannan ita ce demokradiyyar ko kuma a muta mu ce daban
assalamu alaikum kafin mu shiga tambayar da ke mu tun da dai magana muke gaba da kan harkar tsaro ina da tsokaci guda biyu ko uku wanda yake alhamdulillah dan uwa captain ya fara tabo su wato in ka duba tsarin su jami'an tsaro da muke da su a yanzu da da akwai bambanci da dama na farko yau a cikin ayyukan soja dan sanda in baka da ubangida godfather promotion din kawai zai tafi wannan ka binciki wannan kar ma a ce mace ce ke in ba wani babba da ya tsaya miki sorry wannan mun interview da su mun yi research mun binciki wayan da abuwa wanda yana rage discipline a cikin service
da'a
idan ko babu da'a a service to da fara hula da har jami'an tsaro bambanci suka danne na biyu abu na biyu shine ba a yabawa wanda ya kwazo a cikin aiki wanda ya wani rawar bajinta a harkar tsaro karan ma'aikaci a yaba masa ba a yi yanzu kamar da wanda wani yana kara karsashin ma'aikata da sauransu abu na uku za ka ga cewa abin da bato ke alaƙar motivation babu irin in kayi wani abubuwan da suka shafi abubuwan da suka shafi zai zaburar da kai musamman abubuwan da suka shafi haƙoƙinka misali zan baka ka tura mutum checkpoint ka kashi dajin falgori ka ce ke maka aiki ka kashi wata uku misali a ƙa'ida shi ma'aikacin nan ya san cewa a kullum ga abin da doka take za a bashi misali a za a bashi 1,500 ko 3,000 a kullum shine allowance ɗinsa amma baya samun allowance ɗinsa sai bayan sati ɗaya kuma a sati ɗin da wuya ya samu 500 kuma haka zai karɓa saboda irin tsari na tsaro ya haƙura ya ciro da bakinsa ka gaya min mutumin yana da mata da yaya watakila a gidan haya yake ga ƴaƴa ga kuɗin makaranta ga kasuwa ɗaya ke tafiya da sauransu wani yana rage ɗa'a da biyayya a cikin aikin tsaro wanda shine jigo na aikin tsaro sannan ka ɗauki misalin abubuwan da suke faruwa yau da kullum harkar fansho na ma'aikata kaɗaje idan ka duba harkar fansho na ma'aikata za ka ga yau fa wai yau a Najeriya ta kai soja da ya ba da rayuwarsa ya gama rayuwarsa ta aiki ya ritaya ya dawo yana so ya huta haƙƙinsa na fansho sai ya je yana zanga-zanga ruwa na dukansu wasu na mutuwa akan titi a Abuja sannan za a yi magana haƙƙinsu ka gaya mun idan wannan mutumin ka kai shi checkpoint ko ka kai shi wani waje da zai iya amfani da damarsa ya samu wasu abu da zai wa kansa tanadi da kafin ritaya sa ba zai ba wannan yana cikin abubuwan da ya kawo taɓarɓarewar tsaro sannan babban uwa uba cin hanci da rashawa ka je bodojinmu naira 200 ne wani wajen 50 za ka bayar ko me ka shigo in motoci ka shigo da su an yi cinikiyar abin nan kowa ya san wannan me isa ka ga yanzu kowanne ma'aikaci gaba ɗaya kowa yana so a postin ɗin shi zuwa boda saboda a nan kuɗa a shigo da kaya a nan za ka karɓa za ka ga mutum da yake bai wuce matakin albashi na 4 ko 5 ba amma ka ga gidaje da motoci da ya mallaka za ka tambaya daga ina ya mallake su. The Voice of
America. Haka fa sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau dattawan da za su yi wa 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne Sheikh Ahmad Muhammad Sanusi Gumbi, wanda ke unguwar Sarki da ke garin Kaduna, da kuma Rabaran Danjuma Adamu da ke majami'ar Ikwa a birnin Kano. Da farko dai ga Sheikh Gumbi.
To, bismillahirrahmanirrahim. So, 'yan uwa, ina muku assalamu alaikum, kuma ina taya ku murna juyowa wannan wata Ramadan, wata mai albarka, watan da ake gafarta zunubai. Watan da ke kunshe da rahama saboda ka ina yi muku murna juyowa wannan shekara kuma da ruwan wannan watan Ramadana watan da ake ibada watan gafarta na laifuka da biyu kuma ina kiran ku ku yi kokarin dagewa wajen bauta ma Allah wajen roƙonsa a cikin wannan wata roƙon ko ku roƙi Allah ki tabbatar muku da zaman lafiya da kwanciyar hankali da haɗin kai a cikin wannan ƙasar tamu, kuma ku sani cewa wannan fa ita ce ƙasa tamu, ita ce Najeriya. Saboda a yi ƙoƙarin zaman lafiya, a yi ƙoƙarin haɗa kai a zauna lafiya, a daina ƙegungunma da faɗace-faɗace tsakanin al'ummu daban-daban da Allah ya haɗa mu a wannan ƙasa, wanda wani bai cewa a shi ya kawo wannan al'umma ko shi ya riga ta zuwa. Saboda ka Allah ne ya zaɓa mu na wannan ƙasa, ya haɗa mu wuri guda, to a yi hankuri a zauna lafiya. Ala kulli hali, mutum ɗan adam ba a iya mishi, kuma ɗan adam wani abu ne mai wuya. Shugaban ƙasa sun yi maraba da ruwan shi, shugaban ƙasa dattijo ne mai shekara 70 ko da ɗaya irin na boko ko kuma da biyar irin na gaskiya. Saboda ka ba irin shugaban ƙasa ne ɗan shekara 35, mu ma mun yi fatan da ɗan shekara 35 ne da abin da zai shi ya fi wannan. Saboda ka abi shi a hankali a hankali, za a cimma nasa ji abin da ake bukata. Amma gaugawa da yawan surutu na matasa ba inda zai kai mu, ya take irin wannan magana za a bi. Saboda ka wannan hankuri ake yi, abi a hankali a san wane ne shugaba, kuma wane matsayi yake da shi na shekaru. Saboda ka lafiya da menene duk ba irin yadda yake yaro bane. Yana nan yana nashi kokari, kuma na yi mishi addu'a Allah ya taimaka. Tsakanin Fulani da manoma, to Fulani da manoma arjingiminsu ba nasu bane, na zaluncin hukuma ne. Domin hukuma ta sa aka badar da hanyoyin makiyaya da suke bi suna zuwa kiyo, abinda ake kira burtoli, wanda yake akwai shi inda Fulani ke bi a kowane yanki na ƙasar nan, ko kuma in ce na arewa, inda Fulani ke zuwa suna saduwa da wuraren kiyonsu kuma su dawo su bi wannan burtoli. To duk an nome shi, hukuma ba ta kare ba, daga tai da masu angunne ba su kare ba, har aka manoma suka canye waɗannan hanyoyi na shanu. Su kuma Fulani su ma suna da nasu laifi, har yanzu har gobe suna zaune ne ba su da wurin zama tabbatacce, bale ma su yi occupancy na cewa wannan certificate na gidansu ne, na wurinsu ne, ba su yin haka. Kuma gwamnati ba ta shagge a zuba wajen wannan yin abu, ko ba ta karfafa su ba ta nuna musu ya tilar ne su yi wannan abu. Wannan ina tsammanin shi ke kawar gini. Amma dai a ƙarshe za mu kira mutane a yi ƙoƙari a zauna lafiya, Allah shi taimake mu.
Shi ma Rabaran Ɗanjuma Adamu ya ce haƙuri da natsuwa sun ɗara fushi da gaggawa.
Ina yi wa al'ummar arewacin Najeriya, musulmi da Kirista, sallama irin ta addinin Kirista. Ina mai farin ciki da fatan alheri da 'yan uwanmu musulmi na arewacin Najeriya ko na Najeriya gaba ɗaya. Fatan alheri da yadda Allah ya kawo mu wannan wata mai albarka, wata na Ramadan, yadda Ubangiji Allah zai karɓi dukkan ibadu waɗanda suna ita wajen keɓe wannan wata mai albarka domin miƙa kai ga Allah. Biye da haka, ina mai fatan cikin wannan wata mai alfarma za su ci gaba da yin addu'a domin a ƙasarmu Najeriya, saboda zaman lafiya. Ubangiji Allah ya sa mana albarka. Bayan haka, ina mai farin ciki yadda Ubangiji Allah ya sa aka yi zaɓe a ƙasarmu Najeriya, aka gama lafiya. A baya, lokacin da shi Buhari ya fito takara, jama'a da dama suna tsorata da shi saboda yanayi na zafi, daga baya kuma kamar ana ganin ya yi sanyi. To, kiran da zan yi ga mu al'umma ta Najeriya shi ne, idan an zaɓi shugaba, abin da ya kamata mu fara yi masa na farko shi ne addu'a. Bari mu masa addu'a yadda Ubangiji Allah zai ba shi ikon cika alƙawura waɗanda ya yi, musamman a yanayi na irin shugabanci na ƙasarmu da aka yi ko ake yi na batun cin hanci da babakere da rashawa da ta cika al'ummanmu. Littafi mai tsarki ya haramta a addinin Kirista kenan, ya haramta cin hanci da rashawa. Maganar Allah ta ce karɓar hanci da rashawa yakan toshe basirar shugabanni. Wannan ya zama kamar wata al'ada ce a ƙasarmu, yadda Ubangiji Allah zai ba shi iko yayi abin da ke gaskiya kamar yadda ana kirari a takensa akan sunansa cewa shi mutum ne mai gaskiya. To bari yadda za mu yi masa addu'a idan ba tare da taimakon Allah ba wannan gaskiyar shi da kansa ba zai iya cika ta ba. Ba ci haka mu kanmu kuma 'yan Arewa ko 'yan Najeriya mu ba shi haɗin kai. Wani lokacin abin da yake ba mu damuwa a cikin ƙasar nan shi ne ɓoye gaskiya, wanda yake so ya ɗan kwatanta gaskiyar kuma sai ya zama ana kiyansa. To mu ba shi haɗin kai, wannan shi ne babban abin da za mu yi. Bayan haka game da zancen tashe-tashen hankula da muke samu a cikin ƙasar nan, dukkan wata ibada bari mu sani cewa ba ta iya ci gaba, ba ta yiwuwa in ba zaman lafiya. Mu da muke kirsa ibadar mu ba za ta iya samun kwanciyar hankali ba idan ba zaman lafiya. Kullum kana cikin ibada kana ɗaɗa mai zai je idawo. Haka su da suke musulmi duk lokacin da za su yi sallah idan ba zaman lafiya a cikin rawar jiki da faduwar gaba ake yin ta. Allah yana bukatar mu natsa a gabansa duk lokacin da za mu bauta masa. To kiran da zan yi ga mu 'yan Najeriya cikin irin wannan tare-tare hankali, mu kwantar da hankalinmu. An nuna mana cewa duk abin da zaman lafiya bai kawo ba, rashin zaman lafiya ba zai kawo shi ba. Duk abin da kwanciyar hankali ba ta kawo ba, rashin kwanciyar hankali ba zai kawo shi ba. Da haka idan ma akwai wata damuwa tsakanin wani da wani, ko tsakanin wata al'umma da wata al'umma, ko tsakanin wani jinsin mutane da wani jinsin mutane, akwai shugabanci na gaba. Littafi mai tsarki Roma Sura 13 aya 1 ta ce dukkan mulkoki da muke iya ganin su sanyayyu ne daga gurin Allah, kuma mai gaskiya baya tsoron hukuma. An kafa hukuma domin marasa adalci, to bare mu ɗauki mataki na kai wa hukuma damuwarmu.
Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan karan, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya kuma cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
So a gaida malamai, yanzu kuma lokaci ne da za a saurare tasirin Azumi.
Sunana Maimunatu Amili.
To ya kike jin Azumi nan?
To alhamdulillah ni ina jin daɗin Azumi. Abu kaɗan dai zai ishe ka ta Azumi.
Amman da kuma fa?
To abinda zaka ci da a naira 100 zai yanzu zaka iya kaci shi a naira 50, ka gane? To shine kawai nake jin daɗin Azumi.
To Allah sa mu dace. Yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki ɗaya.
Yau Asabar wani mai harin kunar bakin wake ya kai hari wata kasuwa a Injamina babban birnin ƙasar Chad ya kashe mutane 10. Kamfanin dillancin labarun Faransa ya ba da labarin cewa mai harin kunar bakin waken ya yi shigar burtu ya sanya hijabi kamar mace. Wannan al'amari ya faru ne sa'o'i bayan da aka kashe mutane 10 a arewa maso gabashin Najeriya lokacin da 'yan Boko Haram suka kai hari wani ƙauye suka kuma mamaye wata babbar hanya a yankin. An dage yin zaben shugaban ƙasa a Burundi da kusan mako guda bayan da jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma na ƙungiyar ƙasashen Afirka suka yi kashedin cewa yin zaben na iya haddasa tarzoma a ƙasar da tuni ake zama ɗarɗar. Ministocin harkokin wajen ƙasashen da ke amfani da takardun kuɗin Euro yau Asabar suke yin wani taro domin nazarin sauye-sauyen shirin harkokin tattalin arziki na baya-bayan nan da ƙasar Girka ta bayar da nufin samun bashin ceton tattalin arziki daga ƙungiyar ƙasashen Turai.
Ta gaishe ki Dodo kuma masu sauraro da aka Allah kawo mu ƙarshen shirin namu a daren nan, sai kuma can da asubahi da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da rahoto na musamman da Mahmud Lawalo ke gabatarwa. Yanzu kama madadin Jimmai Aliyu ta gabatar da labaran duniya da kuma Yemi Obajimi wanda kula da aikin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya da ya rika masa. A nan ne sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.